بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana la'asariya ce ta ranar Juma'a wadda ta daidai da 23 ga watan Rabiul Awwal Hijrana da shekara 1427 daidai da 21 ga watan April shekara ta 2006. Muna karatun littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta mishi. To, wannan shine kasad na 6, wanda ya gabace shi shine kafin na 5. Sai dai mun yi kuskure a wancan, mun ce kafin na 6, a wancan shine kafin na 5, wannan kuma shine kafin na 6 insha Allah. Idan ba a manta ba, muna magana dangane da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta yadda za a iya karban shi ko kuma a ki karban shi. Mun yi a baya cewa in mun dubi hadisi ta yadda za a iya karbe ko za a ki karbe, ya kasu kashi biyu. Akwai al-maqbul, to mun ji hukuncen maqbul, hadisi wanda ake karbe a aiki da shi, da hukuncen da suka shafe shi, in wani ya karo da shi, in kaza duka mun. To, yau za mu yi magana akan al-hadisul mardud. Al-hadisul mardud shi kuma aka sun wancan ne shine hadisin da aka ki karban shi. To, tambaya a nan, me yasa za a ce hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma musulmi su ki karban shi? To, la shakka zai zama akwai wani dalili ne da zai sa a ki karban nashi. Irin wannan hadisin sai malamai suke kiran shi al-mardud, daga raddu, abinda aka ture shi, aka mayar da shi, aka ki karban shi. Ana kin karban hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne saboda dalilai kwarara guda biyu. Dalilan nan kwarara guda biyu suna komawa ne zuwa ga abin da ya shafi isnadi, wato mutanen da suka ruwaito hadisin. Idan ka dube su, abin da nake so yanzu za mu bude cikin sahih na ainihin wato Bukhari, mu dauko wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Gashi, babu man salla bin nasi fa zakara hajatan fa takhattahum. Bukhari yace malami ne ya gama mutane limanci, yana cikin sallah sai ya tuna wata bukata, yana yin sallama bai tsaya yayi zikiri ba, sai ya tashi ya rinka tsallaka su, ya shiga gida don ya je da kowannan bukata. Yayi laifi ko ko yayi daidai? Sai ce, haddathana Muhammad ibn Ubaidin قال حدثنا عيسى حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بكسمته. بخاري يتي حدثنا ابن أبي عبيد. ابن أبي عبيد شيكم يتي حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر بن سعيد. عمر بن سعيد يتي أخبرني ابن أبي مليكة عن أقبا Uqbatu ibn Nafi', Uqbatu ibn Amir ya ruwaito wannan hadisi. Yanzu abinda za mu dauka a nan, mu dauko isnadin cancak, mu aje shi a jikin allo, to sai mu dauke shi ya zama mana abun buga misali. Ga al-Imam al-Bukhari na yace haddathana Muhammad ibn Ubaidin. Muhammad ibn Ubaidin, Muhammad dan Ubaid shine malamin Bukhari, shi kuma yace haddathana Isa ibn Yunus. Isa
ibn Yunus, Isa dan Yunus shi kuma yace an Umar ibn Sa'id, an Umar ibn Sa'id Umar dan Sa'id shi kuma yace akhbarani ibn Abi Mulaika, ابن ابي مليكا ابن ابي مليكا شيني تابعين حديثين شي كويتي عن عقبة دغ عقبة ابن عامر انظرنا شيني اسنادي اي سلسلة الرجال الموصلة الى المتن واتو تشين سرق مزاجي ود اتتي ذات كيك زواغ مغانا غا بخاري نان yace malami na mai suna Muhammad dan Ubaidi ya bani labari, shi kuma yace daga nashi malamin mai suna Isa dan Yunus, Isa dan Yunus yace daga Umar dan Sa'id, Umar dan Sa'id yace daga Ibn Abi Mulaika shine malamin shi, shi kuma yace daga Uqbatu dan Amir. Uqbatu yace sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallama bil madinatil asra, nayi sallar la asr a madina a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa sallama sai sallama, fa qama musri'an sai tashi cikin sauri, fa ta khatta riqaban nas ya rinka tutture wuyan mutane, yana tsallaka wuyan mutane, ila ba'd hujari nisa'ihi har ya shiga dakin wata daga cikin matan shi, fa fazi'an nas min sur'atihi sai mutane suka razana saboda saurin shi, فخرج عليهم سيفتو يسام جماعة فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته سيقسنا ما ماكي سبو دسورين شلافيا فقال سيتي با كوما إذا كرت شيئا من تبرين عندنا ونقنت زيناري نتنا أولوم واندأكا وصدكا فكرهتو أن يحبسني سينجسورا كده يتليني دقسام الرحمة الله رانا الكيامة فأمرت بكسمته شيني نكاو غاشنتي عربا مكو. Wannan shine matanin toga isnadin. To yanzu mu dauki wannan isnadin mu yi fawa shi jama'a. Mu dube shi a bisa abin da yau ake so a nuna mana shine al-mardud, hadisin da ake kin karbe. Ana kin karban hadisin ne saboda dalilai guda biyu manya. Ba sai kun yi rubutu ba, duk suna nan a cikin littafin, kawai ina son ku samu menene sakon kafin a je zuwa ga karatun littafi. Dalilin farko ko dai ya zama al-mardudu li sababi saqatin fil isnad, al-mardud li sababi saqatin fil isnad, wato an yi karban hadisin ne saboda wani gidi, wata faduwa a cikin isnadi tsakanin Bukhari da wannan Muhammad ibn Ubaidin, sai ya zan akwai gibi, wato babu saduwa, Bukhari bai hadu da wannan malamin ba, ko kuma ya hadu da shi din amma dai wata matsala ta sa ba daga gare shi ya waito ba. To idan muka dauki wannan isnadin sai mu zubo waɗannan misalan guda biyar ga su kamar haka. Na farko akwai al-mu'allaq, na biyu akwai al-mursal, na uku akwai al-munqati, na hudu akwai al-mu'dal, na biyar akwai al-mudallas. Waɗannan su ne dalilai biyar da ke sa a ƙi karɓan hadisi saboda an samu datsewa a cikin isnadin. To ita datsewa da ita ba a wuri ɗaya take faruwa ba, mutum zai iya karewa a ƙafa, zai iya karewa a wuya, zai iya karewa a kwankwaso. To ko jikin ɗan adam ka ɗauka, akwai inda in mutum ya karye zai rayu, akwai inda in ya karye kuma fa ba zai rayu ba. to shi yasa da malamai suka dube haka sai ba su dauki karyewar isnadi iri daya ba sai suka dube ta farkasa ta kashi biyar ko dai ta faru daga farko wurin malamin da ya ruwaito hadisin ko ta faru a tsakiya can wurin wanda ake sare daga annabi ya karbo ko ya faru a tsakiya kun ga wuri nawa kenan uku ko wannan gefen ko wannan gefen ko tsakiya to an samu uku kenan to in aka samu a farko daga malamin da ke bada hadisin shine sai a ce al-mu'allaq in aka samu daga ƙarshe wurin sahabi can daga inda ake sa rai wanda ya ga annabi ya bada labari shi ake kira al-mu'allaq an al-mursal idan aka samu a tsakiya to shine ake kira al-munqati' da kuma al-mu'dal da gurgurdan bayanin da zamu to al-mudallal kuma yana shiga ɗayan wuraren guda hudu ne to ga bayani idan a ce ni ne Imam al-Bukhari sai na zo zan bada hadisi kowa ya san cewa Muhammad ibn Ubaidin shine malamina shi ko malamina Isa dan Yunus shine malamin shi kowa yana da yakin cewa ban yi karatu wurin Isa dan Yunus ba sai na zo kai tsaye sai na ce muku qala Isa ibn Yunus Isa dan Yunus ya ce to yanzu kuna da yakin ba ni ya gayawa ba ba ni naji ba to na cire sunan malami daya daga gabana kenan akalla ko to sura ta mu'allaq ta fara dan haka hadisi mu'allaq shine hadisin da malami da ke rubuta littafi wanda ya saba ya ruwaito mana hadisai daga malaman shi kai tsaye sai mu ji ya share sunan malamin shi ya hada wani lokacin da malamin malamin shi ko ya hada gaba ɗaya ma sai ya share kawai sai zo ya ce manzon Allah ya ce duk wannan mu'allaq ne ku kiyaye share mutum daya ko sama da daya daga farko shi ake kira mu'allaq dan haka da a ce Bukhari da ya zo nan yanzu ya share wannan kawai sai Bukhari ya ce Isa dan Yunus ya ce to ya zama mu'allaq in ma mutum biyu ya share ya zama mu'allaq in ma uku ya share ya zama mu'allaq in ma duka ya share yazo ya ce manzo Allah ya ce ya zama mu'allaq ko kun fahimci wannan da kyau to darasin ina so mu dauke shi kamar yadda muka saba a hankali ba gaggawa ba don mu fahimta menene hadisi mu'allaq shine hadisin da malami mai rubuta littafi da isnadi ya share sunan malamin shi ko ya hada da malamin malamin shi ko kuma ya share isnadin gaba daya kun fahimci wannan bari mu ga misalin mu'allaq a cikin sahihul bukhari dinnan yanzu ga misalin mu'allaq bukhari yace kitabus salati littafin salla babun kaifa furidatis salatu fil isra'i yaya aka farlanta salla a lokacin isra'i da manzon Allah ya zuwa ainihin wurin baitul maqdis da sauran kuji bukhari kawai sai muka ji yace wa qala ibnu abbas yace to yanzu ibnu abbas sahabi ne to bukhari kuma ba tabi'i bane ba tabi'ut tabi'ina bane ba taba'u atba'it tabi'ina bane almajiran taba'u atba'it tabi'ina don imam malik ba tabi'i bane imam malik tabi'ut tabi'ina ne to bukhari bai karatu wurin imam malik ba wurin almajiran malik ya karatu kun ga shi bukhari almajirin tabi'u atba'i tabi'in ko mun fahimta to idan har kun fahimci wannan da kyau sai ku gane yanzu bukhari ashe ya share sunan malaman da suka karantar da shi wannan hadisin tunda ya tsalle ya fado kan sahabi kawai ko kun fahimta ku ji abin da yace yace wa qala ibnu abbas yace haddathani abu sufyana Abu Sufyan ya bani labari fi hadisi Hiraqal game da labarin Hiraqal Heraclus فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والأفاف
ينزو بخاري أرويت وانا حديثا باتعالى لإسن حديثا ينزو وانا حديثا أورما لمن حديثي مردودني بلا سكر بيشبع ضعيفيني هناك شيء ميسا سيأتي لأن في إسناده سقط أقوي بادوا أتكين إسناده شيء أي نوع من السقط سيكا شيء معلق لأن المصنف حذف من أول السند إلى نهاية آخر السند dum bukhari ya share duk malaman da suka karanta da shi hadisin gaba daya tun daga kan malamin shi har kan tabi'in hadisin sai fada kan sahabi dan haka ya zama al-mu'allaq ko kun fahimta to kun ga wannan kyakkyawan misali ne na mu'allaq to yanzu wannan dalili ne kenan akan akwai hadisi mai rauni a cikin bukhari to ba dai mu tattauna wannan matsala ai hakuri shine jama mun gane wannan da kyau ko ku ji wata sura kuma ta mu'allaq din bukhari shi yasa sahihul bukhari jama'a gwamnati ce mai zaman kanshi a cikin ilimin hadisi ko ka ga mai ilimin hadisi sai ka zo kuma ka koyi ilimi game da sahihul bukhari in ba haka ba za ka iya shi ba a iya shi daga kawai ka iya musalahul hadisi ba za ka iya bukhari ba ko mun fahimta ku ji wani irin abu na bukhari kuma sai ya ce wa qala lana adamu nan cewa babu muksil imami fi musallahu ba'da salami idan liman yi sallama ina hukuncin ya zauna a wurin da ya salla ya kitashi ina hukunci ko ya halatta ko bai halatta ba sai ya ce wa qala lana adamu malamin mu adamu ya ce da mu kun ga anan bai ce haddathana ba ko to nan ma fa wata magana ce sai shi adamu din yace haddathana shu'ba an ayyuba an nafi'in qala kana ibn umar yusalli fi makanihi alladhi salla fihi farida wa fa'alahu alqasim wa yuzkaru an abi huraira raf'ahu la yatatawwa'u al-imam fi makanihi wa lam yasihha kaga hukunce da yawa sun fara a yar wannan jumlar da na karanto na farko dai bukhari yazo yace malamin mu adam yace da mu me yasa bai ce haddathana ba to anan mausuli ne babu inqita'i anan domin ya ce wa qala lana adamu malamin mu ya ce da mu wanda malamin namu adam kuma kowa ya tabbatar al-imam adam ibnu abi iyasin malamin su bukhari ne yana ruwaitowa kai tsaye ma yace haddathana adam ibnu abi iyasin ko haddathana adam din da kaji ya ce to wannan adamu din ne to amma yau me yasa yake wa qala lana adamu to daga cikin asrar na ilimin sahihul bukhari shine bukhari yana bambanta hadisin da malam ya koya mai a majalisin karatu da kuma abin da hira ta hada shi da malam ya koyar da shi to da dama kana zaune da malamin ka ana hira wata matsala kawai sai ta taso ba ta da alaka ba zaman karatu akai ba kawai zaman hira ake yi malam zai kawo hadisi sai kawai ya ce haddathana to bukhari in yazo yana bambanta hadisan da ya koyo su a majalisin hadisi da kuma majalisin da kawai zance ne ya hada su da malam ya koyar da shi hadisi duk hadisin da kaji ya ce haddathana to yana nufin cewa wannan hadisin an karantar da su ne a majalisin hadisi duk hadisin da kaji ya ce wa qala lana fulan to yana nufin malamin shi ne wata munasaba ta kama sai mai hujja da hadisin shi kuma yau yazo yana son ya hujja da shi amma dan ya bambance to a wajen siyagul ada'i wajen sigar bayar da hadisin shi bukhari ba zai ce haddathana ba don kai ya nuna ba a majalisin karatu aka abu sai ya ce wa qala lana to in ka ji haka ba mu'allaq bane muttasili ne kuma sahihi ba matsala ka ji bayani akai na daya kenan na biyu ku ji da tafiya ce tafiya sai muka ji kuma bukhari yana cewa wa fa'alahu al-qasim wannan isnadin da yace haddathana shu'ba an ayyuba an nafi'in qala kana ibn umar yusalli fi makanihi alladhi salla fihi faridatan ibn umar yana yin nafila a inda ya salla farilla ma'ana liman ya idan da salla sai kuma ya zauna har ma ya zauna ya nafila a wurin babu komai
sai ce wa fa'alahu al-qasim al-qasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq shi ma ya aikata haka yanzu bukhari tabi'i ne zai bada labarin abin da wani sahabi yayi ko kuma wani tabi'i misali shi bukhari tabi'u tabi'in ya ce wana ma yayi ayyo in kaji mutum ya ce wana ma yayi kamar yana wurin kenan to kaga yanzu wannan mu'allaq ne sai kuma yace wa yuzkaru an abi hurairata an ce daga abu huraira rafa'ahu abu huraira ya daga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce la yatatawwa'u al-imamu fi makanihi kada liman ko kuma liman baya nafila a wurin da ya salla sai bukhari ya marmaza yace walam yasihha amma wannan bai tabbata ba to yanzu anan kafin in karanto mana abin da ke cikin littafi jama'a har yanzu fa muna magana akan mu'allaq ne na daya hadisi yakan zo a cikin sahihul bukhari mu'allaqan ko bukhari ya share sunan malamin shi kai tsaye sai ya danganta zuwa ga malamin malamin shi ko ya share sunan malamin shi da malamin malamin shi sai ya fada kan malamin 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 shi ko kuma ya share sunan su gaba dai sai ya fada kan sahabi ko kuma wata ran ma ya share sunan su gaba dai sai ya ce kawai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to duk wannan mu'allaq ne to amma idda ake gane ya inganta ko bai inganta ba ga bayani akan haka dukkanin riwaya da bukhari yayi ta da sighatul jazmi siga ta yanke hukunci kai tsaye in yace qala abu huraira qala nabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira yace annabi yace kai tsaye to wannan bukhari yana nufin wannan ya inganta a wurin shi ko da ita bai kawo isnadi ba ana dukkan abin da bukhari yazo ya fara da sighatut tamrid yace wa yuzkaru wa yuhka wa yuqalu wa qila wa ruwiya in kuka ji irin wannan to nan kuma ɗayan abu biyu wannan ita ce mafi wahala cikin sahihul bukhari wata bukhari yana nufin ta inganta wata kuma yana nufin bata inganta ba idan kuka ji bukhari yayi irin wannan yace wa yuzkaru wa yuzkaru an ce sai ki fadin wanda yake din to mu dauki ma'ana ta daya bukhari yana nufin bai inganta ba dama wannan siga ce karbabbiya indai har malamin hadisi yace wa yuzkaru wa yuqalu wa hukiya to bai inganta ba amma bukhari sai ya dauki wani salo wanda shi yake ba malamai wahala sai kana da inaya da sahihul bukhari zaka iya ganiya ita ce wani lokacin yakan ce wa yuzkaru wa yuqalu wa kaza din amma kuma ya inganta sai dan yana nufin ya ruwaito da ma'ana wato lafazin da aka gaya mai bai kiyaye lafazin ba sai ya dauki ma'ana abin kawai sai ya bayar to in yazo bai danganta magana kai tsaye ga mai ita sai ya ce wa kad qila an sa'id ibn al-musayyib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kaza tunda ya san ya juya ya bada abin da ma'ana ne to ba zai ainihin ruwaito shi cewa kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ba kuma za mu zo mu ji in kuka yi hakuri a hankali ya halatta ga ƙwararren malami ya ba da riwaya hadisi da ma'ana amma da sharadi za ku ji insha Allah to in ya faru bukhari ya bayar da hadisi da ma'ana yakan kawo shi da siga ta tamrid in ba haka ba kuma bai inganta ba kaga wannan yanzu da bai inganta ba kai tsaye da ya kawo shi da kai sai ya ce bai inganta ba kaga ya hutar da kowa daga wahala to yanzu waɗannan abubuwa game da mu'allaqat ne na sahihul bukhari yanzu ba mu shiga zurfafa bayanai dangane da sauran mu'allaqat ba tukuna ina son ku fahimci wannan din tukuna dan haka mu'allaqat din sahihul bukhari sun kasu kashi nawa kashi biyu akwai sahihai ya ake gane su kai tsaye bukhari ya danganta magana zuwa ga wanda yake dangantawa bai yi kwana-kwana ba kai tsaye ya ce abu huraira ya ce sa'id ibn musayyib ya ce manzo Allah ya ce aisha ta ce to kai tsaye a wurin bukhari wannan sahihi kun ji abu na farko na biyu ya zama ya inganta amma kuma bukhari ya ruwaito shi da siga ta tamrid to ma'anar wannan bukhari ya yi riwaya da ma'ana kenan na uku din shine ya zama bai inganta ba, to wani lokacin yakan bayyana kamar wannan, wani lokacin kuma zai bari kawai malamai su bincika. Taƙaitaccen bayani dangane da mu'allaqat na Sahihul Bukhari kenan. Bayan wannan, a ka'idar malaman hadisi, duk inda ka ga mu'allaq to mardud ne kawai, duk inda kai karo da mu'allaq to mardud ne. Allahumma in ya inganta a wani wuri, to wannan kuma ya rage maka aikin da muka koyo a baya, shine me al-itibar, in ka tafi nemo ko zaka samu wani isnadin nashi. Amma a ka'ida duk isnadin da ka zo kai tsaye ka ganshi kawai mu'allaq ne, to wannan zaka iya cewa hadha sanadun da'if, wannan isnadi da'ifi. In yaso in yana da wata hanya cikakkiya sai ka ce walakin lahu isnadun muttasil farawahu an-nasa'i kaza kaza kaza, sai ka kawo shi misali ne. Ko an fahimta jama'a? To wannan kenan, Allah ya taimaka. Yanzu kun fahimci wannan game da mu'allaq ɗin nan yadda ya kamata jama'a? To duk misalai ne mana, bari ku ji dan takaitaccen bayani da malam ya faɗi a cikin wannan littafin nashi. An gane? Sai ce wa min suwaril mu'allaqi an yuzafa jami'u sanadi wa yuqala masalan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daga cikin sura siffar mu'allaq a share isnadi gaba daya, a ce manzon Allah ya ce mun faɗi wannan. Wa minha an yuzafa illa sahabiyya aw illa sahabiyya wa tabi'iyya ma'an. Daga ciki akan share ainihin wato isnadin gaba daya, sai a bar sahabi ko kuma abu sahabi da tabi'i kawai. Sai ka ji kawai Bukhari ya zo ya ce qala nafi'un an ibnu umar an annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ma mu'allaq ne misali ne. Wa minha an yahzifa man haddathahu wa yudifahu ila man fawqahu, malami ya share malamin shi sai ya jingina zuwa ga malamin malamin shi. Fa in kana man fawqahu shaykhan lidhalika almusannif, to akan samu wani rudani wani lokaci, malamin da wannan mai littafin ya share malamin shi ko, sai ya hada kanshi da malamin malamin shi, to kuma wani lokacin yakan zama shi din yayi karatu wurin malamin malamin shi. Ka je ka zauna gaban Abubakar Mahmud gumi kai karatu, kuma ka da ka zauna gaban Malam Laula Abubakar kai karatu, Laula Abubakar almajirin Abubakar gumi ne, to kai kuma yanzu almajirin Abubakar gumi ne albajirin Laula Abubakar. Kun fahimci abin nan? To Laula Abubakar ya ruwaito daga Abubakar gumi, sanannan abu ne. Kai ma kuma akan ji kana ruwaitowa daga Abubakar gumi, to amma yau sai zan ka ruwaito daga Laula Abubakar sannan daga Abubakar gumi. Da ka zo sai ka share sunan Laula Abubakar sai ka ce Abubakar gumi ya ce, to kaga wannan akwai rudani yau, domin kai ma ɗalibin shi ne. Shi ne sai malaman hadisi sai su ce to kun ga anan yanzu sai an bincika a ga wannan hadisin yana daga hadisan da ya ji bakin Malam Abubakar gumi kullun shi ne ya ji, ko kuwa ya ji daga Laula Abubakar ne daga Abubakar gumi, sai ya cire Laula Abubakar yau sai ya Jonas da sunan shi. Za mu samu wannan a wani babi da ake kira al-mazidu fi muttasil al-afani, amma yanzu magana ta dan shigo nan ne, saboda malam yana son ya buga wata magana sai ya ce faqad ikhtulifa fihi, to irin wannan an yi sabani ya za a ce mai. Kun fahimci surar abin jama'a? Kun fahimta? Sai ya ce hal yusamma ta'liqan aw la, shin za a kira irin wannan ta'liq ko kuwa? Ya tabbata malaminka yayi karatu wurin wani, kai ma kuma kakan kewaya wurin wanan ka yi karatu, don haka wani lokacin hadisi ɗaya sai zan kana da hanya biyu, ko dai hanya kai tsaye zuwa ga wancan babban malami, ko kuma sai ka yi shatale-tale ta wurin wannan malamin ka sannan ka kai wancan babban malami. Imam Malik yana yin haka, wani lokacin zaka ji Maliku daga Nafi'u kai tsaye, wani lokacin Maliku daga Zuhuri daga Nafi'u. Ko kun fahimta? to shin in irin haka ta faru yaya, sai malam yace wa sahihu fi hadha at-tafsil, abin da yafi inganci nan sai an yi bayani. Fa in urifa bin nafsi aw al-istiqra anna fa'ila dhalika mudallis, idan aka gano shi wannan mutumin da yi haka ya share sunan malamin shi, ya hada sunan shi kai tsaye da malamin malamin shi wanda dama shi ma yana yin karatu wurin shi, kun gane? In aka gano haka ta hanyar nassi kai tsaye karara cewa yana yin haka, afwan, aka gano shi mudallisi ne, ko kuma bil istiqra ta hanyar yawan bincike aka binciko aka gano anna fa'ila zalika mudallis, to wanda diye haka ya zama mudallis. In har aka gano shi kai tsaye a gano shi, ko kuma a gano shi ta yawan bincike, ko mun fahimci haka, sai yace qababihi, sai ya mishi hukunci akan haka. Wa illa in ko ba a gano cewa mudallisi bane fa, ko ta hanyar tahqiqi nafsi, ko kuma ta hanyar istiqra bincike, sai yace to fa ta'liqun, wa illa fa ta'liqun, to ya zama ta'liq. Annan kam gaskiya sai an tsaya kun fahimci wannan jumlar da kyau. Don waɗannan matsalolin yanzu mun fara shiga da qa'iq na musalawul hadisi. Ku ji jama'a, na yi muku misali ne wanda za ku fi ganewa. Malam Abubakar Mahmudu Gumi, Allah ya ji kanshi, ne babban malamin. Malam Lawal Abubakar, Allah ya ji kanshi, shi ne ɗalibin shi. Sai kai ka je ka koyi karatu wurin Malam Lawal Abubakar. An fahimta? Sai aka yi dace Malam Abubakar Gumi kuma yana da rai. Sai ka rinka lallabawa kuma wurin shi kana yin karatu. Kaga yanzu kana karatu wurin malaminka, kuma kana karatu wurin malamin malaminka. Ko an gano wannan? To abinda malam ke cewa, to in aka gano wata rana hadisin da ka ruwaito daga malam Lawal Abubakar zuwa ga malam Abubakar Gumi, ka share sunan malam Lawal Abubakar, ka hada da sunanka kai tsaye saboda kai ma dalibin shi ne. Idan aka gano kai mudallisi ne, za mu zo mu ji me ake nufi da mudallisi. Shi ne mutumin da ke magudi a cikin hadisi, don kun ga wannan alamar magudi ce. In aka gano wannan halinka ne, to shi kenan wannan sai a hukunta shi da hukuncin hadisin ya koma mudallas, kai kuma ka zama mudallis. Idan kuwa ba haka ba fa, ma'ana in ba a gano, in ba halinka ba ne, ba ta lisanci, ba mugun abu kake nufin yi ba, to anan sai a ce to yana nan a mu'allaq din shi. Kaji yanzu aka dawo kan darasin. To sai yace wa inna ma zukira ta'liqu fi ismil mardudi lil jahl bi halil mahdhuf. Me yasa aka saka hadisi mardud a cikin hadisi waɗanda ba a karban su jama'a, hadisi ta mu'allaq? Yace saboda ba a san halin wanda aka shafe ba. Waɗannan da ka share sunan su ɗin nan ba a san halinsu ba, don haka aka tura hadisin gefe guda. Wa qad yuhkamu bi sihhatihi in urifa bi an yaji'a musamman min wajhin akhar. Ana iya hukunta shi cewa ya inganta. Kun san dalili? Aka gano cewa ya zo ta wata hanyar daban wadda take da cikakken isnadi ingantacce, kamar yadda ne misali da su. Bukhari ya ruwaito shi bai ambaci isnadi ba, sai a samu imamun Nasa'i ya ambaci cikakken isnadi shi, kamar kisar Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda yaje shi ne komandan yaƙi, sun tafi Farisa yaƙi, janaba ta kama shi, ya tashi zai alwala, zai salla, ga janaba, ga sanyi, ga kuma ruwa, kaza kaza kaza, matsala dai ta faru. Sai dubi malamai ƴan uwan shi, don shi ma malami ne, yace kuna ganin yanzu a wannan halin za a iya yin taimama? Tun da ga sanyi, ga janaba ta kama ni, gashi babu ruwan ɗumi. Sai suka ce a'a, ai dole ka yi wanka da ruwan sanyin nan sannan ka yi sallah. Ya ce a'a, larura ce fa? Suka ce a'a. Sai ce to ku tsaya, tun da haka ne ni yanzu na ba kaina fatawa, kawai taimama ta zan yi. Sai ya taimama shi, sai wa kanshi fatawa. Da ya taimama, to shi ne komanda. Annabi ya riga ya wasiya sallallahu alaihi wasallama, lallai a yi mai biyayya. Ana ganin abin da ya ba daidai ba ne fa, amma ba a yi mai tawaye ba. Ya ka ce shi kenan, sai ya wuce sai ya musu sallah. Shi da taimama,
a cikin fatawarsu suna ganin ta imaman nan fa ba ita ta halatta ba, shi kuma a cikin fatawar shi yana ganin ta halatta saboda yana da uzuri, ya wuce musu sallah. Aka tawo aka dawo Madina, to kaga wannan ita ce ajanda farko dama ke, ana zuwa sai aka bada abin a dunkule. Janaba ta samu sa'a da manzo Allah yayi taimama yayi sallah bai yi wanka ba, sai manzo Allah ya kira shi, haka kai? Yace a'a. Kaji ya dauko labari, Janaba ta same ni ga ruwan sanyi, ga sanyi ba zan iya ba, na tambaye su kace sai nayi. Yace sai naji tsoron in nayi zan mutu. Yace kuma naji Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kanku. Tunda naji haka sai ne wa kaina fatawa, shine annabi ya dariya har sai da aga hakoran shi. To yanzu wannan riwayar tana cikin Sahihul Bukhari amma ba ta da isnadi. Bukhari kawai ya zo ya ce ne Sa'ad dan Abi Waqasin kaza kaza kaza, to Bukhari ba ta da ibi bane. Yanzu wannan tana daga cikin surar da malai yake magana akan ta iya yiwa a hukunta mu'allaq ya inganta, saboda me? Saboda ya zo ta wata hanyar daban. Wannan labarin da na baku a cikin Sahihul Bukhari haka yake mu'allaqan, amma yana nan da cikakken isnadi a cikin Sunan Abi Dawud, isnadin kuma ingantacce. To kaga yanzu an yi hukunci da ingancin wannan mu'allaq na Bukhari ne limaji'ihi min wajihin akhar, ko kun fahimta? Yawwa. Fa in qala jami'u ko man ahzifuhu thiqatu, to da malami zai zo ya share sunayen malamai gaba ɗaya sai ya ce Abu Huraira ya ce, ya ki cewa haddathana haddathana, ku ce su waye ka share sunan su, sai ya ce ai duk waɗanda na share amintattu ne. To anan kuma ya za a yi kenan, sai a karɓa tunda ya ce amintattu ne, sai malami ya ce ja'at mas'alatu ta'dil 'ala al-ibham, yanzu kuma sai wata mas'ala ta taso za mu zo kanta. Mas'alar da za mu zo kanta ita ce shin ana karɓan jar da ta'dil al-mubham, misali wani me yasa kake aiki da hadisin nan, sai in ce wani mutum ne mai rauni ya ruwaito shi. A ka'idar ilimin hadisi za ku yadda saboda kun yadda da ni? A'a, ba za ku yadda ba, sai ku ce sai ka faɗa mana mu ji shi, dan ta yiwu kai mai rauni ne a wurinka, amma kuma asbabul jarhi ba su tabbata akan shi ba. Me yiwa kadai wata matsala ce ta hada ku da shi, misali Imam Malik da shi da Muhammad ibn Ishaq sahibu sira mai wannan sira, Ibn Hisham mai riwaya ne kawai jama'a, asalin wannan sira da kuke gani siratul rasul sallallahu alaihi wasallam al-Imam Muhammad ibn Ishaq shi ya rubuta ta, zamanin su daya, garin su daya da Malik, to ba sa shi saboda Malik malamin hadisi shi kuma wancan malamin tarihi, malamin tarihi kuma ba za su taba zaman lafiya da malamin hadisi ba, saboda malamin tarihi yana da tatsuniyoyi, yana da gatanan gatanan, malamin hadisi kuma zai ce bai inganta ba, to kaga ba zaman lafiya. Saboda haka ba sa shiri da Malik, to yana cin mutuncin Malik, amma cin mutuncin da yake wa Malik yana yi ne in a systematic way, cikin hikima. Idan Malik ya karatu in yana so ya raddi, sai ce hatuni ilmal maula ubayyinu lakum bujrahu wa fujrahu, yace ku zo da ilimin wannan maula din nan, saboda kalmar maula a larabci a ilimin hadisi tana daukar bararren bawa, tana daukar wanda ya yi alkawari da wata al'umma ko kabila, kuma tana daukar wanda ya musulunta a wurin wani. Misali idan ni bayarabe ne sai na musulunta a hannun banife, to ni yanzu bayarabe zan iya cewa ni wani, in ce al-yurbawi, sai kuma in ce an-nufawi, in aka ce me ya haɗa ka da nufawa, sai in ce wurin su na musulunta, to yanzu nufawa maulana ne. To yanzu aka ce min ni maulan nufawa ne, ba ana nufin ni bawan su bane, ma'ana na musulunta a hannu, kaga ma'anan maula anan ke. Akwai maula kuma in aka ce maula Ibnu Umar Nafi'u, maulan anan kuma bawa, Nafi'u maulan Ibnu Umar, to bararren bawa. To akwai kuma maula na kabilar Kilba, sai su alkawarin zaman lafiya da su da Fulani, cewa duk abin da ya samu Bafulatani ya samu Kilba, duk abin da ya samu Kilba ya samu Bafulatani. To duk inda Kilba ya zo zai iya cewa Bafulatani maulan shi ne, duk inda Bafulatani ya zo zai iya cewa Kilba maulan shi ne. To yanzu wannan wala'in na bauta ne? Ba na bauta ba ne, na taimakon juna ne.
to kaga kalmomin da yake guda uku ne, akwai daya tana kasa ita ce ta bauta. To shi Imam Malik ba bawa bane, kuma ba su taba bauta ba a gidansu, amma sun taba muhalafa tsakanin kabilar su Malik da kabilar su Abubakar Siddiq Tamimiyin. To zaka ji ana cewa Imam Malik al-Maula at-Taymi, Maula Tamimiyin. To maulan nan da ake gaya wa Maliku ba ta bauta bace, maular ta ne ce ta muhalafa ce. To wancan Ibn Ishaqan yaso ya zagi Malik sai ce hatuni ilmal maula, ku kawo ilimin maulan nan. To su dalibai suka ji maula sai sai Imam Malik ma bawa ne ba, ko kun fahimci zagin zagi ne da dabara ba dan kun gane. To kullun yana yi wa Imam Malik haka, Imam Malik baya tanka mishi. To ran nan sai Imam Malik da zai dan rama, inda baka san karfin maganar malamin hadisi, sai malamai dari su magana ba damu ba. Imam Malik ran nan da yace utruku hadha ad-dajjal min ad-dajajila, ki kurabu da wannan dajjal makaryaci daga cikin makaryata. Sai Ibn Ishaq ya taso gidan Imam Malik yace wasa fa ake yi fa, wannan kalmar yanzu ka janye ta, ka tara dalibai ka ce wasa ne takwa ba ni ba. Don idan yau kalmar ta tabbata Imam Malik ya faɗe ta a hukuncin ilimin hadisi ne, to ba za a sake karban hadisi wurin Ibn Ishaq ba har abada. Wannan sira gaba ɗaya sai dai a kona take. To dan haka yazo gidan Imam Malik yace a ka tara dalibai ka gaya musu na zage ka ne kai ma karama, zagi ne ba hukunci bane. Imam Malik yayi bayani shikenan sai aka daidaita daga nan. To yanzu ash-shahid anan jarh ne Imam Malik ko, amma bai cika sharadin shi ba, saboda ba jarh ne ya taso daga halin ne wannan abun ba, zagi ne, kalmar zagi ce. Ba tana daukan irin jarh ne da dajjalun din minad dajjalila, ba ƙarya yake wa annabi ba, ko kun fahimta jama'a? To yanzu matsala akan ta'dil akan ibhami, idan na zo na ce duk waɗanda na share sunansu ɗinnan mutanen kirki ne a ƙa'ida ba za ku karba ba, sai ku ce faɗi sunansu, shi ne za ku ji a cikin wannan littafi zai ce wala yuqbalu al-mubham wa in ubhima bi lafzi at-ta'dil, ba a karban mutumin da ko riwayar mutumin da aka ɓoye sunan shi, ko da ku an ɓoye sunan shi ne da kalma ta nuna nagarta. Misali Imam Shafi'i sai ka ji a cikin littafin shi ya ce haddathani Ridha khairu ahli al-Kufa, wani yardajjen mutum wanda duk ya fi mutanen Kufa alheri shi ya bani hadisi. Malaman hadisi sun ce ba za su karba ba waye, sai ya faɗa. Kaga yanzu nan Ash-Shafi'i abhama hadha Ridha wa abhama hu fi lafzi at-ta'dil walakin la yaqbaluhu al-ulama hatta yusarriha bismi, sai ya fito karara ya faɗi sunan. To mu dawo kan matsalar mu jama'a, kar ku manta fa har yanzu cikin biyar faɗe muke akan al-mu'allaq ake. Abinda malam yake cewa shine yace fa in qala jami'u man ahzifuhu thiqatun, in yace duk mutanen da nan share sunan su amintattu ne, ja'at mas'alatu at-ta'dil 'ala al-ibham, to anan matsalar nuna nagarta tare da rashin bayyana suna za ta taso, ita ce yanzu ba za a karba ba kenan a takaice. Da Bukhari zai zo ya ce Abu Huraira ya ce, sai a ce ina malaman da suka gaya maka daga Abu Huraira, madadin ya kawo sai ya ce duk waɗanda na ɓoye ɗin nan fa amintattu ne, sai a ce ba za a karba ba dai. Shi ne ta haƙiƙiya kan matsalar, kun gane wannan da kyau. Gashi malam ya ce wa indal jumhur, a wurin malamai haka ake faɗin kalmar nan jama'a, da yawa yana daga cikin lahani, sai ka ji mutane sun ce jamhur, ba jamhur ba, ju ake cewa jumhur, jumhur. Wa indal jumhuri la yuqbalu hatta yusamma, mafi yawancin malamai suka ce ba za a karbi wannan ɓoye sunan da ya ba har sai ya ambaci sunansu. Lakin qala ibn salah huna, bari ku ji abin da ibn salah ya faɗi a irin wannan matsalar, yace in waqa al-hadfu, idan wannan sharewa ta faru ne fi kitabin iltazamat sihhatuhu, a cikin littafin da mai littafin ya lazimci duk abin da ke cikin littafin ingantacce ne, kal Bukhari, kamar Bukhari. Kun ga magana da muke faɗi ɗazu, idan aka ga irin wannan share sunan waɗanda suka yi riwaya a cikin littafin da yake, shi littafin ya ce duk abin da ke cikin shi ingantacce ne, sai ce fama ata bil jazmi dalla ala annahu sabata isnaduhu indahu. Dukkan hadisin da Bukhari misali da makamantan shi in suka zo suka ce kai tsaye wane ya ce, Annabi ya ce, ko Abu Huraira ya ce, to wannan yana nufin ya inganta a wurin Bukhari. Wa inna ma hudhifa li gharabin min al aghrab, sai dan ya share ne saboda wata bukata kawai, daga cikin bukatun akwai kokarin takaitawa. Bukhari yana da wata al'ada, idan yana da wani kokwaran hadisi da yake so zai yi hujja da shi, to kafin hadisin yana so ya share fage da wasu, ko kun gane, to waɗannan da zai share fagen bai son su cika mai wuri, sai ciccire isnadan su sai kawo su kawai. Kun ji hikimar da ta sa hakan take faruwa? Ina fatar an gane. Shi yasa na daga cikin magana da nake faɗa muku ɗazu, mutumin da yake son ya takhassusi akan sahihul Bukhari, akwai littafin da zai je koya a wurin malamai, ba nazari zai ba. Daga ciki akwai littafin Sirajul Qari. Sirajul Qari, wannan littafin Sirajul Qari Malam Abdullahi Gwandu ya yi shi, yana farawa da sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu, da yazo yana magana akan ingancin littafin. Kullu kitabin wa bihi al-muawwalu kitabu sayyidil wara wadh-dhabu anhu bima yaquluhu al-kazzabu sannafahu fil masjid al-haram 'inda maqam mawlid al-kiram. Malam Muntaka kuma sai Allah ya ji kanshi yayi sharhin wannan littafi, ya sa mishi Miftahul Qari Sharh Sahih al-Bukhari. In Allah su wata ran zan zo muku da shi za ku gani. Amma abinda nake so ku gane anan shine me yasa to irin wannan malami ke sharewan aka ce saboda wata manufa ne? To daga cikin manufar shine na faɗa, sai yace wa ma ata fihi bi ghairi al-jazmi, amma hadisan da Bukhari yazo da su bai yanke cewa daga Annabi ba kai tsaye. Sai ce azmi fasihi maqami, duk hadisin da kaga Bukhari ya kawo shi ba isnadi kuma bai yanke kai tsaye daga Annabi ba, to akwai magana a ciki. Wannan maganar bari ku ji abin da Ibn Hajar yake. Sai yake wa kad awdahtu amsalata zalika fil nukat ala Ibn Salah, na warware bayani da misalai akan haka a cikin littafi na mai suna An-Nukat ala Ibn Salah. Ga wannan littafi na zo da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 599, gashi An-Nukat ala Kitab Ibn Salah lil Hafiz Ibn Hajar. Yanzu wannan magana tana daga abin da ya kamata a ce da hali kowa yana rike da littafin a yanzu sai a karanta ta. Magana ce takaitacciya amma tana da matukar fa'ida kwarai da gaske, tare da cewa ba za mu karance ta duka ba mai yiwuwa, sai dai in an yi photo star kai sai ka je ka bi ta ka karanta ta duka. Ku ji abin da yake. Malam Rabi'u ne wannan tahqiqin, Malam Rabi'u Abdul Hadi Al-Madkhali, wani babban malamin hadisi ne a Jami'ar Islamiyya dake Madina, professor ne na hadisi, sai dai yanzu ya rita yana nan zaune a gidan. In fact ma na aikin hajjin da na je na baro shi bai da lafiya ma, idan ya tsufa sosai gaskiya, wani lokacin ko waya kai ba iya dagawa, ya manyanta sosai. Shi ne tahqiqin wannan littafi, yake aujihu ta'liqat al-Bukhari, ga fuskar ga yadda ya kamata a ɗauki ta'liqat ɗin sahihul Bukhari. Awwalan, na farko, ahaduha alla yakuna kad sami'ahu aliyan wa huwa ma'rufun min jihati thiqat an zalika almarwi anhu fa yaqulu qala fulanun muqtasiran ala sihhatihi wa shuhratihi min ghairi jihatihi. Hadisi ya zama a wurin Bukhari, wato da ya zo kawai ya ce wane ne ya ce, amma shi Bukhari bai ambaci hadisin ba, sai dai Bukhari ya takaitu ne akan wannan hadisin, ko ina an san shi ya shahara ingantacce ne ko da kuwa ba ta hanyar shi ba. Kamar me? Kamar hadisin
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وانا حديث البخاري بروايته شبا أما دي الدنيا إلي من حديثي أنسان صحيح حديثي وبخاري سبو ديا دو غرد قوى ما ياسن حديثي يا إنغانتا إن يزو كوي سيكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنا ياتا يا دو غرد ميدا أي قوى ما ياسن يا إنغانتا كنجي فسكا تفرقو الثاني فسكا تبيو أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث ya zama yanzu da Bukhari ya ce Abu Huraira ya ce Annabi ya ce kun ga bika isnadi ba ko to ya dogara da cewa a wani wurin daban ya ambace shi da cikakken isnadi ko a baya ko a gaba ko a cikin wani littafin nashi dan Bukhari yana da wasu littafai da yawa daga cikin littafin sa akwai khalqu af'alil ibad karamin littafi raddi ga mu'tazilawa akwai littafin juz'ul qira'ati khalfal imam akwai littafin juz'u raf'il yadayn akwai littafin al-adab al-mufrad akwai littafin at-tarikh al-kabir akwai littafin at-tarikh as-saghir akwai littafin yayi littafai da yawa to yanzu zai kawo hadisi bai fadi isnadi ba amma ya dogara da cewa ya kawo isnadin a farkon sahihul bukhari shi ko a ƙarshe ko a wani wuri cikin littafin shi daban yanzu shi yana nufin shi da kansa yana da isnadin ba irin nada zuba ko kun fahimta to kun ji fuska ta biyu sai ce cewa faktafa an i'adatihi saniyan to sai ga tunda dai har yana da isnadin shi da ya kawo anan cikin littafin nan yanzu ba sai ya sake kawo irin shi ba akwai hadisin da yake wa haka kamar hadisin innamal a'malu binniyat ya kawo shi a farkon littafin da isnadi sai ne ka fitan ciki zai sake kafa hujja da shi kawai sai ce wa qala umaru qala annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat in ka ce aina al isnad sai ce huwa za mawjudun fil kitab ai yana ne ya kawo shi a cikin littafin ba zai sake maimaita shi ba to yanzu kuma anan wata matsala ba ta taso to in haka ne kuma me yasa hadisi ɗaya bukhari zai maimaita shi so 40 tun daga wannan dabarar misalin hadisin aisha da aisha tace sun tafi aikin haji ya haila ta kama ta sai annabi yake mata kai kaza kai kaza yanzu wannan hadisin so 35 ko da 7 bukhari ya maimaita shi tunda yana da wannan hikima me yasa kuma yake yin haka to anan kuma wani ilimi yake kawo maka shine in kaga ya maimaita hadisi daya fiye da so 2 da isnadin shi da matanin shi to in ka gwada sai ka samu bambancin tun daga isnadin ko kuma a matanin misali ta iya yiwa riwayar farko da ya kawo ya kawo ta ne ta zo da an riwaya ta biyu da zai kawo kuma sai ganta daga wani malamin da haddasana kaga an samu ƙarin ilimi ko kuma riwayar farko da ya kawo ta takaitacciya ce riwaya ta biyu sai ta zama mai tsawo ko ta zama abin da ke cikin riwayar farko to a riwaya ta biyu babu don haka sai zama yayi hujja da riwayar farko ne a wuri kaza a riwaya ta biyu kuma yayi hujja akan kaza kamar hadisin Hudhaifa da ya kawo shi ya yi hujja da shi a wuri kaza game da sallah falalar sallah ya yi hujja da shi wuri kaza falalar zakka ta fi nan da sauran falalar sadaka ko kun fahimta jama'a to salisan na uku malam yake wa salis an yakuna sami'ahu mimman laysa huwa ala sharti kitabihi fa nabbaha ala al khabar al maqsud bi dhikri man rawahu la ala wajhi tahdith bihi anhu ya zama wannan hadisi ya kasance shi Bukharin ya ruwaito shi amma daga wurin wanda ya ruwaito shi to bai cika sharadin littafin shi ba kun san wannan littafin na sahihul bukhari kamar dan fari ne akwai dabi'ar dattawa game da ƴaƴan fari duk dattijo ko sarki yana shirya dan shi na fari fiye da kowa a duniya duk inda kaje ka samu sarki ko dattijo zaka ga yafi san dan shi na fari saboda in wannan ya gyaru to sisa na gidan ya gyaru ke ko kun fahimta to Imam al-Bukhari wannan littafin nashi sai zama kamar dan fari ba ko na hadisi ke shiga ba akwai malaman da Imam al-Bukhari ya yarda da su 100% amma zai ce nagartar su kuma har yanzu bata kai su shiga nan ba ya yarda da su baya shakka su amma zai ce amma har yanzu kuma ba su kai su shiga nan ba to a ƙarƙashin wannan zai iya yiwa wannan hadisin da Bukhari ya kawo shi yanzu yake kawo shi ba isnadi, yana da hadisin da isnadi amma bai kai ya shiga wannan littafin ba, idan haka ba zai kawo shi da isnadin shi ba, sai ya kawo shi don ya nuna cewa abin da yake so ya nuna akwai wannan hadisin kuma ya tabbata kuma za a iya hujja da shi, amma dai kadai hadisin bai kai ya shiga wannan littafin ba ne. Domin misalin hadisan da ke ciki, ka kaddara Bukhari ya yi sharadi ne duk hadisin da zai cika cikin sahihul Bukhari sai ya zama 100% sahih, sai ya cika 100% ya inganta. To in aka samu wata riwaya 90% ta inganta, amma sai ce bata kai ta shiga nan ba. Ko kun fahimta? To amma tunda yana da bukatar shi hadisin, sai kawo shi, sai kaga ya kawo shi ba tare da isnadi ba, don ya nuna wannan bayi daga cikin sharadin littafi. Kultu, sai ni Ibnu Hajar nake, yanzu Ibnu Hajar ne yake magana. Wa man ta'ammala ta'aliq al-Bukhari haythu lam tattasil lam yajidha takadu an takhruja an hadhihi al-awjihi allati dhakaraha al-Isma'ili walakin baqiya alayhi an yadhkura as-sabab al-hamil lahu ala irad ma laysa ala shartihi fi athna'i ma huwa ala shartihi wa qad bayyantu مقاصده في ذلك في مقدمة تغليق التعليق وأشرت في أوائل هذه الفوائد إلى طرف من ذلك وحاصله أنه أيضا على أوجه. وتون كتب كنا كراتل تتفهم على ماذا كجرى وكتب ذات إيمانا بها يعني الدنيا ذاك جبار وانكريت ونما لم يسكن ما لم انصلف سكن تابعي ونسلك يا ذو رسوة yake kai tona ina ma wanki da guga ne a rayuwata. Don wannan malami ya ji labari sai yake alhamdulillah da ya zama suna burin su zama matsayinmu in sun zo mutuwa, amma mu ba ma burin mu zama matsayinsu. Abdullahi da Mubarak yace da a ce ƴan duniya suna jin irin dadin da muke ji wajen binciken ilimi, yace da sai sun murde mu sun kwace wannan dadin. Idan ka saka kanka a cikin harkar ilimi, dadin rayuwa kake ji. Su kuma gayu suna ga kai ustazu yana wahala, Allah sarki ustazu. Shi kuma ustazu yana ganin waɗannan su ne amilatun nasiba, Allah ya kiyaye gaba. Wato yanzu nan wata magana ce Ibn Hajar yake in ka dubi ta al-Iqad na Bukhari ba sa wuce waɗannan da muka ambata. Sai Ibn Hajar yake amma shi ma daga littafin Malam Isma'ili ya ɗauko su. Yake to Malam Isma'ili abin da bai faɗi ba. Wannan maganar ta ƙarfe da yake Bukhari yakan kawo hadisin da ya inganta a wurin shi kuma yana da isnadin shi, amma fa bai cika sharadin shi ba. Tun da bai cika sharadin shi ba, me yasa zai kawo shi cikin littafin? Ai kun ga abin tambaya ne, kai ka ce sai hadisi ka ba ya kai sharadin ka ba, to kuma gashi ka kawo shi. To amma fuskar farko da za ku fara ganewa tukuna, da ya tashi kawo shi bai kawo shi da isnadi ba, to yanzu nan wata magana za ta zo. Yanzu tukuna ma me sahihul Bukhari yake? Wannan magana tana da matukar muhimmanci musamman a wannan zamanin kasanta. Me sahihul Bukhari? Sahihul Bukhari shi ne hadisan da Bukhari ya tattara a cikin wannan littafi, wanda yana kawo su da cikakken isnadin da ya tuke kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya shafi rayuwa da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sharadi nawa hudu. Al-Mukhtasar, Al-Musnad, Al-Marfu' min ayyamir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa akhbarihi. Kun ji sunan asalin littafin? Al-Mukhtasar as-Sahih, Al-Marfu' المسند من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله ابوبن غدا هدين لتافن ده يا شي تكايتتي yanzu kaka zarge shi idan akwai hadisi 10 da ya kamata su shiga babu zai iya kawo kwaya da idan yake takaitawa yake kamar mukhtasar cikin fiqhul malikiyya cewa yana takaitawa ne mukhtasar yake idan da ya buda shi to da ya fi mudawwana. Tutun da ya ce mukhtasar in ya zo matsala ɗaya in ya fasa ta uku kawai ta isa. Don haka ku kiyaye jama'a. Sharaɗi na biyu Bukhari yana nufin sai hadisin da ya kawo da isnadi, ku ji, sai hadisin da ya kawo da isnadi, haddasa na. Sannan isnadin ya tuke kan annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan matanin ya zama yana magana ne akan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma zamanin da aka yi mai wahayi. A kiyaye daga ranar da aka fara mishi wahayi zuwa ranar da ya mutu, to wannan abin jidda Bukhari ya ruwaito wanda ya shafi wannan, to shine sahihul Bukhari. Abin jidda kaji a cikin sahihul Bukhari wanda bai shafi waɗannan sharuɗan ba, to Bukhari ya kawo su ne kamar hashiya, ɗan rakiya ne kawai. Misalin yanzu hadisin da muka kada na Sa'adu ba shi daga cikin sahihul Bukhari, a cikin Bukhari yake amma ba shi a cikin sahihul Bukhari, bai cika sharadin shi ba. Dan haka zaka iya samun ba'idi, zaka iya samun kowanne iri a irin wannan, amma in har a ce ya ce haddasana al-musnad kenan da isnadi, sannan al-marfu yanzu ya tike kan annabi ya ce ko yayi ko ya ce ba, sannan min af'alir rasul ko akhbarir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ayyabihi, ayyuka rayuwar annabi da zamani. Yanzu kenan da a ce Bukhari zai ruwaito wani hadisi wanda ya shafi rayuwar annabi kafin saukan mishi da wahayi, to baya cikin asalin sharadin shi kenan. Da za a samu wannan hadisin ya zama ba'iti, kaka ce ya saba sharadin shi, a bai saba ba. Yasa kullum malamai ku rinka lura da kyau, in suka zo rubuta littafi suna sa wa littafin suna ko, suna yin muqaddima ko, to da sunan da muqaddima shine zaka kama su akai in suka saba. Yanzu kamar Ibnu Hajirin da yazo a blogul Marami sai yake, idan yace malamai bakwai yana nufin Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibnu Majah. Yace idan yace malamai biyar, yace to ka cire Bukhari da Muslim ka dauko Ahmad ka hada da Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibnu Majah. Yace idan yace malamai shida, yace to yana nufin Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibnu Majah, ka cire Ahmad cikin bakwai din. In yace malamai biyar din nan, mun faɗi abin da yake nufi ko, to kuma yace wani lokacin zai iya cewa al-arba'atu wa Ahmad. To al-arba'atu wa Ahmad din nan suwaye arba'a? Shine Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibnu Majah. Sai yace in kuma nace uku, to ina nufin uku na ƙarshe din nan. Afwan, ka ciro uku na kusa da ƙarshe, sannan sai ka cire ɗayan su gefe, shine Abu Dawud, Tirmidhi da Nasa'i. Yace idan kuma nace haka ne ko? To ina jin waɗannan sune abubuwan da ya bayyana. Sai yace ga wata ka'ida, ku ji ka'idar. Yace duk hadisin da Bukhari da Muslim suka hadu akan ruwaito shi, to in dai har nace muttafaqun alaihi, to ba zan hada da sunan wani malami ba. Sai aka samu wani yaro kawai sai ya taso yana ganin wai yayi karatu a Saudiya, kawai sai zo zai wa Ibn Hajar rashin kunya, wai shi yana ci jaran Ibn Hajar ne, istidraki, wai abinda Ibn Hajar bai karasa ba ne. Idan Ibn Hajar ya ce muttafaqun alaihi, shi kuma in ya zo sai ce to ai Malik ma ya ruwaito shi, ai wani ma ya ruwaito. Sai da wani ya ce mai kai ka karanta muqaddimar littafin? A cikin muqaddimar littafin ya faɗi sharaɗin shi cewa dukkan hadisin da ya zan ya ruwaito shi ne daga Bukhari da Muslim. To in ya zo kawai ne ce Bukhari da Muslim muttafaqun alaihi, sai ya ce wa kad la azkuru ma'ahuma ghayrahuma, ba zan faɗi wasu tare da su ba, kawai su kaɗai zan tsaya. Kaga sharaɗin shi kenan. To idan da Ibn Hajar zai zo ya ce muttafaqun alaihi wa rawahu aidan Malik, sai ka ce to yanzu khalafa shartahu. Amma akan wannan ka'idar ba a kama Ibn Hajar ba, bai saba ba. Sai ce waɗanda duk ban faɗa a nan ba, sai ce fa huwa mubayyan, duk wanda ban faɗi a nan ba, to in an je cikin littafin zan bayyana. Kamar wa? Kamar Sa'id ibn Mansur, kamar Darqutni, kamar Bazzar, kamar Baihaqi, waɗannan duk in ya je cikin littafin zaka je na ruwaito hadisi yana danganta gare shi. Ya kiyaye wannan ka'ida, wannan sharadi. To a takaice, anan malam yayi kokarin amsa waccan magana, amma tana daga magana da nake ba za mu karance ta duka ba, sai ku nema sai ku karanta insha Allah a inda yake magana dangane da me yasa Ibnu Hajar yake kawowa ba a sharadin shi ba, kuma ya kawo ya hujja da shi. Na dai fara faɗa muku, yayi hujja da shi ne amma da a bisa sharadin nashi ba, don bai kawo isnadi ba. An gane? Ibnu Hajar yake ya bayyana haka a muqaddimar littafin shi mai suna Taghliqut Ta'liq. A farkon karatun nan jama'a kowa ya koma kasan na farko ya saurara, nayi magana akan littafin Taghliqut Ta'liq. To ba shi sai ya tattaro wannan magana sai ya takaita ta anan. To kun ga wannan ana buƙatar a samu kofi shi akalla shafi biyu ne gashi nan. Sai a karanta shi. To irin waɗannan littafai suna daga littafan da ya kamata musulmi musamman ɗaliban ilimi su same su don aita abin da to yanzu ne rage akan mu'allaf ne ba a ce ba, ai dai an ce abubuwa da dama kan ko da an bar wasu abubuwa, amma dai an faɗi da yawa. An fahimci wannan da kyau? To za mu ci gaba da karatu insha Allah. Yanzu kun ga cikin biyar mun faɗi ɗaya ko? To shi ne sai malam yake cewa summal mardud, sannan sai shi alhadithul mardud. إما أن يكون لسقط أو طعن إما أن يكون لسقط أو طعن كودي زما يا زما مردود ني أن يكربان شي سبودا أكوي فادوا a cikin isnadin akwai sunan wani mutum da ya fadi. Misali jama'a wannan abun fa kowa yana yi fa, wato ba malaman hadisi ne suka fara waɗannan abubuwan ba, Sitra Salima ma tana yin haka. Yanzu da nazo na ce muku dan hodiyo ya ce kaza, abu na farko da za ku fara tambaya a wannan littafin, amma da kun san ni ɗan shi ne ko ƙani shi ne, za ku yi min wannan tambaya? In kun san ni mun yi zamani da shi, za ku yi min wannan tambaya? Ashe cewa a wannan littafi yana isara zuwa ga ni ɗin nan an san ban yi zamani da shi ba. Ina fatar an gane. Saboda haka kun ga yanzu in nace ɗan fodiyo ya ce, to babu shakka an samu sakafi tsakanin mu. To abin da zan kare kaina shi ne, ko dai in ce wane ne ya faɗa, shi kuma wane ne ya faɗa, shi kuma wane, har a danganta zuwa ga zamanin an kodi. In ko ba haka ban kawo littafin shi in faɗi. Ina fatar mun gane. Sai ce au fa'anin ko kuma fa'an. Akwai isnadin da zai zama cikakken isnadi ne ga shi lafiyar shi lau, amma kuma an soki mutuncin mai riwaya, cewa mai riwayar maƙaryaci ne ko fasiki ne, ko kun fahimta? To yanzu wannan isnadi bai ragu ba, ba abin da aka rage, yana nan cikakke, amma an ɗa'ani an soki mutuncin mai riwaya. To dangane da suka ɗin nan ku aje ta gefe guda, za mu zo inda za a yi magana akan suka iri gefe. Akwai suka da ke koma zuwa ga mutunci, kamar ake ƙarya maƙaryaci ne ko ake fasiki ne. Akwai suka kuma da take komawa zuwa ga hadda, kama a ce yana da mantuwa. Ko kun fahimta? Ko kuma ƙwaƙwalwar shi ta ruɗe kafin ya tsufa, kafin ya rasu, ko kuma ya samu gargadar baki kafin ya rasu. To akwai irin waɗannan. Sai malaman da in suka tsufa sai ya koma ya zama kamar yaro, kamar yadda Allah yake sani. An fahimta? Yaro hakan nan za ku je na tsamin baki, tsamin baki ba iya faɗin wani harafin, haka ne? To akwai waɗanda in suka tsufa suka samu irin waɗannan, kamar al-Imam az-Zahabi ba wata matsala ya samu ba, amma ya makance. To makanta ga malami kuma takan zanna ƙasa wani lokacin, don akwai nazarin da zai buƙaci ya koma ya yi ba zai iya yi ba. Kamar shi kanshi wannan malamin namu Ibnu Hajar shi ma ya makance kafin ya rasu. Mujalladi na 13 na Fathul Bari ma da kayi shi shifta ya yi na sharhin Sahihul Bukhari, don ya makance zuwa lokacin na haka faɗe ana rubutawa. To kun ga akwai irin wannan, ko kun fahimta? To kun ga wannan yanzu in an soki mutum ta nan, ba an soke shi ne don mutuncin shi ba, za a ce ai gidansa ya ƙone, littafan shi sun ƙone, saboda haka baya iya bada hadisan da yake, don ba shi da abin da zai je nazari. Za a ce ai ya samu gargadar baki, haruffan baya iya faɗinsu daidai. Ilimin ba zai iya faɗin sinin ba, sai mai da ita sinin. Ki man sha'ala hadha su'al, to yanzu wanda ya koma yana irin wannan misali, to kun ga ba za ka karɓi hadisi a wurin shi ba a wannan lokacin, me yasa? Li'annahu taghayyara bi akhirati, karshen rayuwar shi ya canza. To mu ɗaliban shi yanzu za mu iya gane wurin sinin ne ko sinin ba za mu iya ba? Idan aka sha ce ɗalibai su wasu, kowa ya gudu, wanda biyu ya karatu wurin shi, to za a ce to ka yi karatu ƙarshen rayuwar shi, al'amarin ka ya rikice kai ma. Wallahi duk ƙoƙarin kare hadisin manzon Allah ne kai ga hannu sallallahu alaihi wasallam. Wani ba Yahudi na ƙasar Faransa ya rubuta littafi zai ci mutuncin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kai wani babban malami a ƙasar Masar, Fuadu Abdul Baqi. Fuadu yana duba sai ce anan bishir me kai, wannan yaran mu ma za su gane wannan. Shi ya riga ya haɗa makircin shi gaba ɗaya, kuma shi sai da ya shi sai da ya kashe rayuwar shi yana karatu orientalist ne. Shi ya yi wannan ilimin ne don ya ci mutuncin sunna. Shi kuma Fa'adu bai ma shirya ba, kawai kawo mai yayi yana gani kawai, da ya duba haka ya duba sai ya jefa rai, sai wannan dukkan mai sai yara ma za su gano ne. Shi sai ce tunda ka gano ɗauki ka gyara, kamar da shi ya zama naku kawai. Sai wata rana zo muku da littafin, ko sunan shi ban san faɗi yanzu, zan zo muku da shi. Yanzu ka ga irin wannan. To a haƙiƙanin al'amari ire-iren waɗannan malaman, to kaga sun jahu a cikin ilimi ne da har sun kai matuƙar da ba su iya abin nan. Allah ya taimaka. To sai yake cewa wasaqtu imma an yakuna min mabadi'i sanadi min musannifin, shi saqti ko dai ya kasance ya faru ne daga farkon isnadi daga kan malamin da ya rubuta littafi, shine musannif, kamar Bukhari da ne misali. Jama'a kuna fahimta dai ko? Aw min akhirihi, ko kuma ƙarshen isnadin ba'da tabi'i, bayan tabi'i. To bayan tabi'i wa kenan? Sahabi, to kun yi kuskure, dama nan ake kama mutane. Bayan tabi'i ba lallai ya zama a'a, wato magana a zahiri haka take, amma kuma akwai dindin kuskure a cikinta. Ku duba. Wato aka ce isnadi, ko dai yanzu ya samu an share shi daga farko daga malamin mai littafi ko? Ko kuma ta wannan gefen ko? To ta wannan gefen sai aka ce ba'da tabi'i. To ka ɗauka wannan shi ne tabi'i. To da aka ce maka ba'da tabi'i, a zahiri kai wanda kake tunani ya zama shi ne ne? Sahabi. To yakan zama haka. Amma kuma bayan tabi'i da akan ce akan samu wani tabi'in ko tabi'ai ba, don haka sai zama akwai sauran rina a kaba, domin tabi'i yana riwaya daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i. Yanzu zan karanto muku, za ku ji riwayar tabi'ai guda 6-7 a jere. To in ka ce bayan tabi'in, aka ce to an cire wannan, to nan kamar ba matsala kenan, to nan ma ya bi tabi'an ne. Don haka bayan tabi'in sai ka duba waye a bayan tabi'in, don in an share wani lokacin bayan wannan, to sai zama ai shi ma wannan din tabi'i ne, to share shi shi ma wancan tabi'i ne, to ai. To da wannan za ka gane dalilin da ya sa malamai suke da matsala game da mursali. To kun ga wannan maganar da nake magana, ita ta ga al-Imam al-Baiquni ya kuskure da yace wa mursalun minhu sahabi faqat, yace mursali shi ne hadisin da sahabi ya faɗi. Ai inda sahabi ne aka tabbatar babu a wurin sai a karba. Amma tabi'i yakan yi riwaya daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i, don haka malamai suka ce fa injin ta'rifi na mursali sai a ce al-mursalu ma qala fihi tabi'iyyu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mursali shine tabi'i yake manzon Allah yake. To sai a bincika waye malamin wannan tabi'in, sai aka gano tabi'i ne dan uwan shi, me halin shi na kirki ne, sai a ce to an tsira. Shi wannan da aka gano waye malamin shi, sai a ce sahabi ne. Waye sahabin wane, sai a ce to yanzu ya inganta. Amma ta'arifin Baiquni a cikin shi akwai kusur, don haka malamai da suka biyo bayan shi sun ta mai da martani akai, domin ta'arifin shi yana nuna cewa duk inda aka ce mursali to kawai sahabi ne aka cire. To ai in har sahabi ne aka cire, abinda za a duba kawai waye nagarta, me nagartar tabi'in, da shi da waɗanda suka biyo bayan shi in sun zama nagartattu sai a karɓa kawai tunda ana da haƙiƙanin sahabi ne li'anna sahaba kulluhum udulun bi ta'dilillahi lahum fit-tanzil dan sahabbai duk adilai ne to amma sirrin shi ne tabi'i yakan yi riwaya daga tabi'i dan haka sai malam yake cewa idan kun gane wannan maganar da kyau sai malam yake aw min akhirihi ba'da tabi'i ko kuma ƙarshen isnadin sai zama bayan tabi'i ne daga nan aka fara sharewa aw ghairi zalik ko wani wurin daban tsakiya kenan ko wani wurin dai fal awwalu na farko shine al mu'allaq mun yi bayani akan shi wanne ne na farko shine hadisin da aka share isnadin shi daga farkon malamin da ya ruwaito shine al mu'allaq wasani yanzu kun ga littafin ya koma yana tafiya yanzu littafin nukba din uslubin rubutun shi yanzu ya koma uslubi al adabi kamar yadda mukhtasar yake littafin mukhtasar cikin fiqh malikiya in kana so ka fahimce shi da kyau ka san adab na arabiya yafi kowane littafin fiqh dadi amma me yasa mutane ke shan wahala ba su iya adab bane yau da baka je kawai ka dauki mukhtasar ka ce za a yi maka fasara ba ni baki in baka fasara ba za ka iya ba zai baka wahala amma in ka yi adab na larabci in ka je kana mukhtasar za ka ji lissafi ne mai daɗin karatu ya fi kowane daɗi har ƙawa'idi zai kai shi daɗi to amma sai in da adab amma ba adab ba to tsaya akan risalaka ko askari sai ya ce fal awwal al mu'allaq wasani المرسل نبي دين شيني مرسل شيني حديث دا اكا شاري وانده يزو دغا كان تابعي باين تابعي جماعة كون فهم شو انده شو المرسل ليسا اكي شو معلق بلين اني تعليقي انا شو معلق ني بعد يد حوصاكي فسرا وابويرا تيي don wannan yana daga cikin kurakuran da ake wa littattafai irin su bulugul marar sai ga mutum na karanta bulugul marar sai yake rawahu al-bukhari ta'liqan bukhari ya ruwaito shi a rataye to a rataye yaya a ina ya rataye shi a'a kalmar ta'liqan kalma ce mustalah kalma ce technical word ne terminology ne na malaman hadisi sai ka ce rawahu al-bukhari ta'liqan bukhari ya ruwaito shi bai ambaci isnadin shi ba shi ke nan sai kowa ya gane an fahimci wannan amma a lugance fa ya yi kama da ta'aliq din ne domin abin da ya sa kamar lilo yake shi dai ba a tabbatar ya inganta ba ba a tabbatar bai inganta ba don me don ba a kawo isnadi ba balle ka iya hukunta shi kaga don haka yana nan yana lilo kenan to amma fassara kalmar kuma ta'aliqan kai tsaye da cewa lilo ko arataye sai ta zama kuskure domin abinda bahaushe zai dauka daban shi yasa idan za ka yi da'awa jama'a daga cikin sharadi na da'awa musamman mu da ba larabawa ba wanda duk ba larabe ba in zai da'awa to akwai buƙatar ya kware da harshen larabci sannan ya kware da harshen da yake fassara zuwa gare shi sannan a tsakiya akwai wani ilimi da ake kira ilimi na fassara translation technique waɗannan techniques na fassara in baka iya su ba za ka rinka fassarawa abinda mutane ke fahimta daban da abinda nasu ke cewa misali wata mata ta zo ta ce an fassara musu wani hadisi sun rikice yau kuma shi ma malamin ya ce iya abinda ya sani ce to da haka ta tashi a ruɗe hadisin Bukhari da annabi ya ce da wa man tasaddaqa bi sadaqatin wanda ya bada sadaka da wata sadaka to yanzu duk bahaushe in yaji wannan abinda abin yake nufi shine ni an bani sadaka to ina so in samu wannan falalar ta hadisin ni kuma sai in dauki wannan sadakan ni ma in bayar shine wa man tasaddaqa bi sadaqatin da wanda ya bada sadaka da wata sadaka haka bahaushe zai fahimta to wannan rashin ilimin fassara ne in ka zo kawai sai ka ce bahaushe da wanda ya bada sadaka kawai shi ke bayar da sadaka kawai ake nufi yanzu a ce in ka zo za ka yi fassara mai yanci ba ko ina za ka yi fassarar dauki saka ba akwai fassarar dauki saka kalmar da aka aje a wurin sai ka aje ta to akwai inda take yiwuwa akwai inda ba ta yiwuwa misali yanzu to da yawa mutanen gidan radio in suna fassara da Hausa, suna karatun labarai da Hausa, nakan ja layi cewa wannan fa ba Hausa bace, ba karbabbiya Hausa bace, dan sun yi dauke sakani black market, sai ce bakar kasuwa. Ni yanzu dan boko zan gane haka, kai dan zamani zaka gane haka, amma dattijan mu dake zaure in yaji an ce bakar kasuwa sai ce iri ce bakar kasuwa. To kai da Hausa ka ce mai kasuwa bayan fage, sai ce to to ya gane kenan. To yanzu fassara ne yanki kenan, kai kawai ka dubi yaya kalmar take da Hausa, sai ka aje ta kawai sai a gane ta. To duk sanda ka tashi fassara ka kai tunanin yan zamani, kai tunanin asalin masu yara. Yanzu da ni da kai da wani da wani duk muna rayuwa a bariki, to harshen mu ya hargitse, to ake tsofaffi da ke ƙauyuka in suka zauna suna jin labaran nan yaya. Yanzu akwai dattijan da har yau in ka ce mai Radio Najeriya Kaduna bai gane ba, sai ka ce mai NBC, sai ce to Nigerian Broadcasting Corporation, dan shi abin da ya sani kenan, bai san Radio Najeriya Kaduna ba. To kaga ire-iren waɗannan abubuwan ana lura da su a wajen fassara, jama'a ku kiyaye wannan. Dan haka yanzu in ka zo ka ce wa Bahaushe al-mu'allaq ratayayye, to abin fa da zai rinka tunani hadisin a rataye yake, yana lilo kenan, shi zai fahimci kalmar ne in the literal meaning, ma'anaha al-lughawi, amma tana da ma'ana ne a istilahi. To haka al-mursal, me ake nufi da mursal? Kalmar mursal ba tana nufin wanda aka aiko ba. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina. Al-mursalina jam'in mursal, to ba iri ɗaya ba kenan. Al-mursal anan daga rislu ne, al-mursalu daga rislu, rislu shine sauri, rislu sauri. Gashi nan hadisin Safiya yace ala rislikuma, ku tsaye da saurinku nan, rislu sauri. To ala rislikuma, sahabbai ne suka ga Annabi na itikafi ga wata mata, sai suka leƙo ko sai suka take da sauri, sai yace ala rislikuma, saurinku ya tsaya anan. Ar-rislu sauri, to daga nan aka samu mursal. Wai mutumin da ya zo a matsayin shi na tabi'i ya ƙetare sunan waɗanda ke gaban shi ya faɗa kan Annabi, me yake kai shi da yin haka? Sauri. Shi yasa ake cewa hadisin mursal. Kun ji dalili, wallahu musta'an. To na biyu shine al-mursal. To mursal din nan fa akwai matsaloli da yawa da ya kamata mu tattauna a kan shi, jama'a, kuma gaskiya ba za mu ƙetare ba sai mun tattauna, don muna bin ilmomin nan ne ɗaya bayan ɗaya. Bari ku ji wannan magana da nake cewa dangane da mursali, nace ba ka iya cewa ai sahabi aka share, sai Ibn Hajar yace wa suratuhu an yaqula at-tabi'iyyu sawa'un kana kabiran aw saghiran. Ga yadda mursali yake, jama'a, tabi'i babba kamar Sa'id ibn al-Musayyib ko karami, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaza aw fa'ala kaza aw fu'ila bi hadratihi kaza aw nahu zalik, yake kira mursali. Wa inna ma dhukira fi qism al-mardud lil-jahl bi hal al-mahdhuf. Ina son ku ji maganar nan da kyau, domin wannan magana wata ran za ta taso muku ko kun zama malamai. Domin matsala hadisi mursali wato binnan rikici ne a ƙasa, kamar bombs ne aka binne, zai taso wata ran. Menene yasa malamai ba sa karban malaman hadisi, me yasa ba sa karban hadisi mursal, amma me yasa malaman fiqh suke karbi? Ga wani bahasi da nazo muku da shi, wani babban malami a Madina, ina nan da ran shi, wanda ke kallon tasha Iqra al-Fada'iyya galibi da asuba ana saka shi, malamin hadisi ne kwararre irin malaman da, ina nan a Madina da ran shi, kuma wallahi yanzu kai wasa an kuka zuba ma sai tsere maka lafiyar shi, amma ya kai wajen shekara 90, gargaje ne yana nan irin mutanen dama na a tsaye yake gam. Malam Khalil Ibrahim Mulla Khatir gashi hujjiyatul hadith al-mursal 'inda al-imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, malamai sun kasu, malaman hadisi kai tsaye suka ce hadisi mursali ba hujja bane. Ku ji abin da Muslim yace, ku je ku karanta muqaddimah sahih Muslim, yace wal mursalu 'indana وعند اهل العلم بالاخبار ليس بحجه. يتي مرسلين حديثي اورمو مسلم da wurin malamai masana hadisi yace ba hujja bane. Wannan magana haka take, malaman hadisi da an ce hadisi mursal ne sai su jefar da. Amma za ku zo ku ji akwai ƙarashin wannan magana, akwai kuma inda ake nemo hadisi mursal. Za mu ji ta nan gaba insha Allah. Malaman fiqh su kuma sai suka suka ce biyu. Wasu suka ce kai tsaye mursalin hadisi lafiyayye ne ba ruwansu, inda ya inganta daga farkon isnadi har zuwa kan wanda ya irsalin kawai a karba. Da yawa malaman hadisi sun tafi akan haka, amma Imam Shafi'i yana da tafsilat da yawa. Daga cikin tafsilat din Imam Shafi'i akwai magana da malaman hadisi suka yadda da ita, ita ce hadisi mursali ba a karban shi sai in ya zo daga wurin mutumin da an san yana irsali ne, yana ɓoye sunan sahabbai, kamar wa kama Abu Huraira. Abu Huraira, duk inda ka ji Abu Huraira, afwan, Sa'id ibn al-Musayyib, duk inda ka ji Sa'id ibn al-Musayyib a matsayin shi na tabi'i, ya ce manzon Allah ya ce to sunan Abu Huraira ne a gaba. Baya ambatan sunan Abu Huraira mafi yawancin lokaci, saboda akwai surukuntaka tsakanin su. Sa'id ibn al-Musayyib yana auren ƴar Abu Huraira. To in ya zo wani lokacin kai tsaye zai ce Abu Huraira ya ce, wani lokacin kuma sai ya ce manzon Allah ya ce. To yanzu a matsayin shi na tabi'i yayi irsali kenan ko? To amma malaman hadisi da suka tattara marasil na Sa'id ibn al-Musayyib gaba daya, sai ka gane sunan Abu Huraira ne ya sakaya. Dan haka al-Imam al-Iraqi a cikin Alfiya, ku je ku karanta sharhinta na malam ainihin Abu Abdurrahman Muhammad al-Sakhawi, sharhin Alfiya, a ciki sai yake cewa duk inda mursal yake ba za a karba ba, sai yake siwa marasil, in ba marasil na Sa'id ibn al-Musayyib ba, yake suka ana karbe saboda an gane yadda irsalin yake. Kun ga ashe hujjar malamai da suka ce ba za su karbi mursal ba, dama rashin gano yadda wanda ya ruwaito din. To Imam Shafi'i ya yi wannan tafsilin. Imam Shafi'i ya ƙara wasu bayanan waɗanda duk malam mulla ya kawo a cikin wannan littafin. Dan haka idan an zo magana dangane da hadisi mursali jama'a, to da yawa in an yi magana malaman hadisi su ra'ayinsu kwaya ɗaya ne, sai dan wannan istisna'in da suka yi. Kawai mursalin hadisi ba za a yi hujja da shi ba, sai in ya zo daga wanda an san yana ɓoye sunan sahabi, iyakar maganar su kenan. Mafi yawancin malaman fiqh kuma suna karɓar mursali. To Imam Shafi'i yana da bayanai da yawa masu tsawo, shi yasa duk inda aka zo ana elaborating, ana buɗe magana dangane da mursalin hadisi, to akan yi magana ta musamman akan ra'ayoyin Shafi'i. Shine wannan malami ya rubuta littafi su kutun da guda akan haka. Yanzu kun ga irin waɗannan tafan kamata yi, za ka samu kai nazarin su kaga ina aka tashi, ina aka kwana. Ina fatar mun gane. Bayan kun ga saboda wata rana wani zai zo ya hujja da mursalin hadisi. To idan ya hujja da shi, sai a ce to abin shiga ya inganta, sai a taho ta kai har zuwa kan tabi'in sai a ga ya inganta, sai ce to me ya rage kuma. To a nan yanzu sai kun tsaya kun tattace wuri. Yasa matsala jama'a, akwai matsaloli waɗanda ana shirya musu ne kafin su taso. Yasa ɗalibin ilimi zai da lokacin hayaniya zai shiga ne ta karatu, ya ta nazari, in yi ƙarfi to shi ne ya zama malami. To ran da matsala ta taso, ko gudu ka tare shi ne akan mashin yana da abin da zai ce. To in ya so ne ana buƙatar paper presentation, sai ce zai je yau bincike. Amma in dai maka bayani ne dama tun yana ɗalibi ya karanta. Yasa nake ganin aibin ɗaliban yanzu tun daga na boko har na arabiya, tunda kawai suna karatu ne don su ci jarabawa. Dan haka in aka yi darasi yau sai mutum ya je ya aje, gobe ma in aka yi sai mutum ya je ya aje, jibi ma in aka yi sai ya je ya aje, in aka yi jarabawa gaba ɗaya sai mutum ya haukace. Sai yana karatu ana jarabawa, wanda lokacin jarabawa ya kamata ya zama lokacin hutu ne, saboda an koya maka kaza yau, ka je ka yi nazari, ka je ka yi bahasi, ka fahimta, gobe an koya maka. To in an ce za a yi jarabawa rana kaza, kawai in ka ɗan ɗauka kai su sha minti 30 kawai shi kenan, sai ka je ka yi ta kallon talbijin. Da an zo jarabawa kawai ka rubuta ka fito. To amma yanzu galibi ba haka ɗalibai suke yi. Allahu musta'an. To jama'a kun ji magana dangane da mursali din nan dai a taƙaice. A taƙaice nake ko? To Allah ya mana taimako. Don haka sai an je an ƙara buɗe nazari dangane da ainihin alhadisul mursal ɗin. Malam ya ce wasani al-mursal ko? wasali na uku fa na uku kun ga dama malam da ya bayani sosai ba domin na uku da yazo kadai abin da yake cewa waye aw ghairi zalik ko kuma a samu sakafi din a wani wuri daban yake in kana bisnaini fa fa'idan idan mutane biyu ne ko sama da biyu shine fa fa'idan sama da biyu above ma at-tawali amma a jere yake fa huwa al-mu'dal yake kira al-mu'dal ku duba jama'a idan aka ce akwai malamai guda biyar a cikin islamin nan ga imam al-bukhari ga malamin shi ga malam malamin shi ga malam malam malamin shi ga shi aka to har aka zo kan tabi'i to muka ji cewa tabi'i ne ce annabi ya ce ya zama mursali ko to yanzu nan tsakiya ake so a gaya mana idan aka samu mutane biyu a tsakiya sun fadi nan malamin bukhari kawai sai ya tsallako ya tsallake mutane biyu sai ya fado kan sama da shi a jere to wannan shi ake kira al-mu'dal fassara al-mu'dal da hausa shine ne wawulo bahaushe yana cewa jidi haƙori ɗaya in ya faɗi sai ce jidi idan biyu suka faɗi a jerafa ya zama wawulo tun biyu ya rufe bakin sai an gane akwai matsala fa a cikin bakin nan amma haƙori ɗaya dan babu akwai sauƙi to idan kuka gane yanzu nan wato abinda ake nufi mu'dal da larabci shine matsalar da ba ta da magani shi yasa suka ce adda'ul ubal cuta da ba ta da magani AIDS kan jama'a misali ubal al-mu'dal abu mai wahala mutane biyu sun faɗi a tsakiyar isnadi anya inda ɗaya ne ma a ɗan sanya ya za a yi to ɗayan ma fa malaman hadisi ba a iyawa da su balle a ce mutum biyu malamin Bukhari misali ya zo ya tsallake malamin shi ya tsallake malamin shi ya tsallake malamin shi da malamin shi ya faɗo kan malamin shi to wannan in haka ta faru a jere ya zama mu'dal amma in guda ɗaya ne rasa ya faɗa a tsakiya ya zama al-munqati in guda ɗaya ne ya faɗi a tsakiya misali isnadi da imam al-bukhari zai ce haddathana abdullahi qala akhbarani malikun an nafi'in an ibnu umara yanzu kun ji isnadin bukhari ya karbo daga malamin shi abdullahi ya karbo kuji daga maliku daga nafi'u daga ibnu umar to da bukhari ya zo ruwaito hadisin muka ji ya ce haddathana abdullahi kuma kawai sai ya ce an ibnu umara daga ibnu umar to yanzu ya cira maliku ya cira nafi'u kenan to yanzu an sami idali kenan to dubi ta zarafa abinda zai cike wannan ai matsala ne to kun ga a tsakiya a jere in aka samu ɗaya rak a tsakiya to ya zama munqati in aka samu biyu a jere ya zama mu'dal to akwai halin da ake samu kuma nan ya faɗi sai ya sake tsallakewa kuma sai ɗaya ya sake faduwa ba a jere ba kenan to wannan ma munqati ne kawai ina fatar mun gane sai yake dan haka wasalisu in kana bisnaini idan mutane biyu ne fa sa'ida ko sama da biyu ma at-tawali a jere wa huwa al-mu'dal ya zama mu'dal wa illa idan kuwa ba haka ba fal munqati to ya zama